أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى تين كما سيأكار هدامو أديدي وأشهد أن بيارك وترمضان شكرا الدوء لأيه الله ربين دبيار wanda ya daidai da hudu ga watan April shekara 2024 a wannan yini da muke yin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma. Kafin mu shiga karatu, akwai wasu yararriki guda biyu da zan kokarin isar da su. Akwai hadisi da muka kawo maru ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qat ya kullu mutaki'an qat wala yaqaw aqibahu rajulan. Hadisi ne da Imam Abu Dawud ke fitar da shi ta hanyar malamin sa Musa ibn Isma'il At-Tabuzaki, daga Hammad, daga Thabit al-Bunani, daga Shu'aib an abihi an jaddi. To da naje sai naji nake sake saurara sai nake jin nace Hammad ibn Thabit al-Bunani, wannan ibn kaga ba kuskure ne wannan. Shi Hammad shine dalibin, Thabit kuma shine malamin, ni kuma nace Hammad shi dan malamin, ba kuma daidai ne ba. Musa ibn Isma'il At-Tabuzaki shine wato dalibin Hammad din, Hammad ibn Salma ne ba, duk da shi ma yana riwaya daga Hammad ibn Zaid amma ya fi riwaya daga Hammad ibn Salma. Sai gyara na biyu, ina ji wannan katin na jiya ne, mun kawo hadisi na Dhahak ibn Qais Al-Fihri wanda yake cewa ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum, ku tsantsanta aikin ku, Allah baya karban aiki sai abin da aka tsantsanta mishi. To a cikin wanda ke ruwaitowa da sanadin shi shine Jarir ibn Abdul Hamid, sai nace Abdul Hamid Jarir ibn Abd al-Hamid, yake rubutawa daga Abd al-Aziz ibn Rufai al-Asadi, yake rubutawa daga Tamim ibn Tarafa, daga Abdahaq ibn Qais al-Fihri. Saboda haka duk wanda yaji sai a samu nasihu wal masuf kenan ko. Allah ta'ala ya taimake mu. Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ubudu rabbakum, ku bauta ma ubangijinku, allazi khalaqakum, wanda ya halicce ku, wal ladina min qablikum, kuma ya halicce wanda suke kafin ku, la'allakum tattaquna, saboda ku samu taqwa. الذي جعل لكم الارض فراشا, وبنجي شيني وان دي سانيا مكو قسا شمبدديا, والسماء بناء, كما سانيا مكو سما تلما ريفي غا قسا دين, وانزل من السماء يسكر دغ سما ماء ون روا, فاخرج به يبتر دا ونن روا من الثمرات رزقا لكم, سرري دا يوا سكا فتو دغ ونن روا دين ابين دا كوجي ازوتا دغ شي كوجي امفانوا دا دغ ونن سرري دين. فلا تجعلوا لله اندادا, دا كركو سانيا مو وبنجي ابا من تاريا, وانتم تعلمون اهالي كنا سني, wa in kuntum fi rabbi mimma nazzalna ala abdina, in kun kasance kuna kokanto akan abin da muka saukar ma bawon, fa to bi suratin min mithli, to ku je ku zo da sura kwatankwacin suran da muka saukar masa. Wada'u shuhada'akum, kuma ku kira ku je ku nemi taimakon masu taimakon ku min dunillahi, wanda ba Allah ba, in kuntum sadiqin, inda kace kuke yi. Fa illam taf'alu, in buku iya zuwa da wani abin da zai kashi da Qur'anin nan ba a dacan, walan taf'alu, to nan gamma ba za ku iya zuwa da shi ba. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, da aka kuji tsoron wuta, wanda makamashin wannan wutan sune mutane, wal hijara, da wasu duwar watsu na kibriti. Wa'idatu lilkafirin, anta najis, saboda kafirai. Jiya bamu iya karshe wannan gaba ta fala ta ta'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ba Allah ta'ala da yake mana kashirin cewa kar muriki ababan tarayya ga ubangiji. Dan karshen kawai da zamu yi shine daga cikin hanyoyi da bawa ki sanya ma ubangiji abu wato tamka ko kini shine wato ya zama ya kamanta yayi kamace kina da ubangiji wajen suna, wanda aka sani ubangiji da sunansa daban ne da na mahaluki, haka zalika kuma sufofinsa daban ne da na mahalukai. To bawa ya kasance ya dauki wani sufa ta ubangiji ya yafa makansa, to ubangiji zai ji dalili kuwa. Haka zalika ka dauki suna na ubangiji ka je ka sa makanka wannan suna, to wannan shi ba haramun ne, duk wanda ya haka kuma ubangiji zai zama yana fushi da shi. Saboda kai daga cikin wato shirka da mutane ke yi su je su sa makansu wani suna na kamar ya sa makansu wani suna na mabuwayi. Mabuwayi wannan wani al-aziz wannan suna ne daga jin wannan sunan kaga akwai ko kuma kasaitacce al-mutakabbiru, shi ma duk wannan wani suna ne da wato yana nuna wato wani alaman girman kai ko wani abu. To shi ubangiji kuma shi ne kasaitaccen, haka ne kamata ka sa kanka ba wannan sunan ba, ko kuma ka sai maka kanka sarkin sadakuna ko abin da ya kama da wannan. Hadisi ya tabbata a cikin sahihaini game da wannan babin daga Abu Huraira رضي الله تعالى عنه لك ما زال صلى الله عليه وسلم ما زال لك تشوه إن أخناع اسم عند الله ما في قسكن سونا وجم أبنجي ما في قسكن سونا وجو سونا ندين بو أبنجي سيا قسكن تا ونا سونا نه. وفي رواية أثر رواية إمام مسلم أغيض رجل على الله يوم القيامة وان ده فسعة أبنجي ينتش على القيامة وأخذته كما شيني وان ده لو كان دت ما كسدتي دودا نشي wa aghyadahu kuma shi yafi fusa ta ubangijin alaihi rajulun wani mutumi tasamma malikal muluki wanda kai je sanya maka shi suna wai sarkin sarakuna madala ce la malika illa Allah alhali babu wani sarki kasaitacce sai Allah ka je ka samu kanka wani suna wanda yake ubangiji ne kadai ake samu wannan kaga ba daidai ne ba kwatan kwatan sa shine wato mu je mu samu mutum je ya samu kanka suna alqalin alqalai da yawa malamai suna cewa wannan ba daidai ne ba idan zamu in za a iya tunawa babban malamin mu na wannan kasa Malam Bahru Muhammad Gumi ai ya rike wato wannan shugabancin alƙalai din har ana taimaki alƙalin alƙalai. To amma idan ya je sauran wato wajen wato ƴan uwan shi malamai in ya fita Najeriya da su ba sa taimaki wannan suna din har ta wato wasu takardu da wasu maganganu idan Sheikh Bin Bas zai mashi magana sai da ce Ra'isu Qudatin Najeriya shugaban alƙalai na Najeriya, amma ba alƙalin alƙalai ba. Alƙalin alƙalai wannan kaga kaman saboda akwai wani taskiya cewa wato shine wato mulki yake hukunci na koli, hukunci na koli kuma yana wajen ubangiji. Haka zalika kuma mutum ya sanya maka shi wani suna al-hakam ko al-hakim. Al-hakam yana maganar wato kamar wanda yake mai hikima wajen hukunci, shi ma al-hakim haka. To duk da shi wannan nabi da na uku nan malamai sun yana da akwai wato dan tafsili a kansa, suna cewa ya in aka samu rashin iltibasi, aka samu rashin wato cikurkudewa, za a iya gane wane ne dan adadin waye ba dan adadin ba, to za a iya sa wato wannan shi ma ra'ayi ne mai rauni. Ra'ayin da yafi karfi shine wato idan mutum zai sanya maka shi suna Aziz misali ko Hakim ko Hakam ko suna irin wannan, to yi ayi kokari kari ya cire wannan aldalamun nan karin mu zo ka sa suna ka Aziz, kaga Yarbawa na sawa ne kace Aziza ko Aziz, to kar ka ce musu kuma al-aziz, kar ka ce al-aziz al-aziz, wannan yana nuna wato yana nuna in ka kawo na kira'an ma'rifa yana nuna wato kamalin mai suna, amma ka ce aziz ka kawo wato na kira abin yafi nuna wato tawaya na mai suna din. Saboda in ka ce aziz wannan babu laifi, in ka ce hakim wannan babu laifi, saboda cikin sahabbai akwai Hakim ibn Hizam sahabi ne, mazala sai bai ce masa ya ce suna ba, sada kaga idan Allah ya sa suna wanda a cikin shi ana suna ubangiji shi ma ya sifata irin wannan suna din to shi ma wannan sunan na ubangiji sai aka kawo da aldalamu amma sunan da zaka sama wani wanda yake shi dan adam ne sai ka cire aldalamu din ya fi maka sada kuma sharadi na biyu shine wato ya zama sunan an sa ne saboda abin proper noun kawai alamiya ne suna ne nake ranye in na kira ka zaka amsa ba wai suna ne da wato wani aibu ne kake yi ba ya zama aka ga ya dace a sa maka wannan suna din yanzu misali a ce maka ai saboda an ga kana yin wato wani hukunci ne sai aka sa maka hakim kaga to ashe kaga suna yana nuna wato wani aiki da kake kenan kamar da fa zan al-hakim na ubangiji yana nuna sunan shi na wato a matsayin in ka kira shi al-hakim sunan sa ne wannan kuma yana nuna siffanta shi da hikima to shi ma kai ma a ce wani sunan da aka sa maka bai yana nuna siffanta ka da hikima ne wata kila bari mu kawo mata sabu misali yadda za a gane a filin wasa eh wanda iya wasa aka ce mai ko abu irin wannan eh to ai wannan mai da ake sa a nuna saboda wato ana sa a nuna wani siffa ce da ya siffata da shi na kwallon kafa to kaga wannan mai ba su da ubangiji bane zaka naka isa maka wannan ko kuma a sa maka wannan duk ba matsala bane amma kada zo a sa maka wani suna wanda yake suna akwai wato yayi kamar sunan ubangiji amma kuma kai an duba siffa ne wata siffa ce da wani aiki dai da kake yasa aka sa maka sunan ba wai asalin sunan ne kiran ye ba watakila an fahimta saboda haka in mutum zai sa maka dan sa sunan sa al-aziz ko hakim to sai ya cire al-balam din sai ya cire al-balam a ciki akwai sunayen da kwata kwata ma ba a sa dan adam amma kaga hakim aziz wannan da ana isa ma dan adam wannan babu lifi saboda me saboda ubangiji yana da kowalon sifata hikima amma tare da haka kuma ya sifata wasu daga cikin bayan sa da hikima ai ya sifata wasu daga cikin bayan sa da hikima za ka ga wani yana da hikima wani yana da sani kamar alimu aka ce wani suna wani alimu haka ai ba ana faɗa ba to shi ubangiji karka ce karka zaka samu shi suna ka ce wato al-alim ko al-alim dama alimu dai wannan ya danyi mubalaga kwarai da gaske gwara alimin in za a ce haka to amma kaga sunaye kamar na Allahu Allahu ba wani wanda zai ce wai kawai bari in je in ara sunan wannan Allahu ya ba a bai isa ba Allahu ana magana wanda ake bauta kai waye ke bautan ka ba wanda ke bautan ka ko da ma ka je ka sai bayi wannan girma suke maka ba bauta ba shi yasa wani lokaci ma suka yi wato haukujar naki sadaka babu wani wanda ke da suna irin na Allahu haka zalika ar-rahman ar-rahman ba wani da ya samu dan shi suna ar-rahman yace ai shi saboda yana son ya samu rahama a'a Allahu da ar-rahman wannan sunan ubangiji ne sannan kuma amma muka ce lafazin al-hakam ko al-hakim al-hakam akwai wani sahabi ko wani sahabi da ya musulunta sai mazalla ta tambishi bisa akai yake ce maka al-hakam sai ce to ai sun kasance idan suka yi sabani suka zo wajena in ne hukunci suna yadda mazalla ce to ka canja me ye sunan danka al-hakam sunan sa yace me ye sunan babban danka yace shuraih yace sunan ka abu shuraih kaga wannan inda haka inda yace kawai shi sunan sa ne aka samu suna nake dan yi da mazalla zai iya bani shi yanda ya bar hakim bin hizam kaga ya bar shi amma yayin da yake cewa yanzu wata siffa ce da ad aiki ne da yake ya ja mushi wannan sunan din kuma sunan yayi kamar da sunan ubangiji ce a karka sa maka sunan haka ubangiji shine al-hakim shine al-hakam to wannan shine shi ma ya kamata balle mu rika kulawa da wannan da irin wannan suna in za mu sanya al-hakim to za mu isa hakim amma ka karka ce al-hakim al-dalamun din nan yana nuna wato al-alamiyya kware da gaskiya yana nuna wato sifa din da kuma wato tabbatar sifa din ga ubangiji ta'ala sannan daga cikin wato kamanta ubangiji da abin halitta kuma abin da wanda aka hana mu shine wani ya samu wani ubangidan shi yana kiran shi ubangiji akwai wanda zaka ga da akwai wasu shekaru baya wasu malamai suka kokarin cewa ko a dina cewa ubangiji saboda uba ko abin da kama da wannan a to shi ba wucin yace ubangiji ba yana nufin uba ne irin wannan ba shi yace ubangiji yana nufin wato ubangijin da ake koma zuwa gare shi kuma shikenan nan bayi shike halittan bayi abin da yake nufi kenan saboda haka lafazin ubangiji in ka ce ka cire ubangijin ka cire mu Hausawa to me masan me zaka mai da shi rabu ba kuma kowane yare ma haka ne in ka je ka koma yaren turawa fukai da suke yi su ma wajen su kawo wani lafazi da zai zama ya zama closer to lafazin rab din shine lord to shi ma lord din da kusa shine da rab to shi ma bai kamata galibi an fi samu wannan a wurin mata a ce ai uwar gijiyarsa ce to wannan uwar gijiyar ma ya a sai daga ce ko mai daki ka ko wata uwar daki ka ko wani abu kamar ne namiji ma ake cewa uban gida ba ana cewa uban gida ba kaga wannan an dan wato an sa sautu da shi hujja akan wannan shi ma hadisi yana cewa sahihaini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqub ahadukum kar da yanku yace isqi rabbaka je ka shayar da uban gidanka wato rabbaka shine je ka shayar da uban gidanka kaga arabu dai haka wannan shine kusan a Hausa amma dai mu zan fasara musu mutu ubangida ubangida ya fi sauki kar ka ce wadhi rabbaka je ka kai ma wato ubangijinka ko ubangidanka abin alula ko abin rizwanka wala yaqul ahadukum kak dan ku yace rabbi yace ubangida ubangijina yana nufin ubangidansa kuma wal yaqul in zai ce wato ubangijinsa yana nufin ubangidansa yace sayyidi shugabana wa maulaya yana nufin shugabana kaga duk yana nuna haka amma kada ce rabbi lafzin rabbu wannan ya kun kama da ubangiji ya ku wato nuna ubangiji din kai tsaye wala yaqul ahadukum wala yaqul ahadukum abdi kak dan ku yace bawana shi ma kada ce bawa lafzin bawa kamar yadda lokaci da kuma muna amfani da shi yaje bautan kasa a canja ace yaje hidiman kasa wannan yafi alheri kware da gaske bautan kasa kai ba bautan kasa kake ba hidima kake mata mazala yace wala yaqul ahadukum abdi kare ce wato bawana kare kuma yace amati kare ce wato baiwata a watar wata imam muslim yake cewa kullukum abidullahi ai duka ku bayan Allah ne wa kullu nisaikum ima'ullahi kuma duka mata yanku da suke muku hidima duka bayan Allah ne su kansu wal yaqul yace fataya yaruna fatati yace wato yarinya ta mai min hidima gulami yace yarona an ga fada yarona aka na kasuwa yaranka mai maka hidima yaranka wanda kake kasuwa shi a kasuwa wannan yafi kusa amma kar kace bawa na kaga wannan din yana nuna wato wato tsaftace lafazi a cikin addinin musulunci banda hana mu shirka da akai kuma an kuma hana mu wani abu da zai kai mu zuwa ga shirka din wannan kaga tsaftace lafazi ne a yayin da kake cewa bawa la ba kana nufin bawa bawanka kamar bawa ubangiji ba a'a amma abin da kake nufi shi mai maka hidima amma ta hada kaga manzo Allah sai ya hana mu ba fada wannan saboda kai zama akwai kurzi ne janibin tauhidi sannan kuma daga cikin wato shirka da malamai ke hanawa ko in ce ba manzo Allah ya hana mu shine wato mu dauki mu je mu wani aiki wanda a fuske zai yi kama da aiki irin na ubangiji kamar mutum yaje ya sami wani abu wani wato sasake sasaka mutumi kaga wannan ka dan ka bada wani aikin ubangiji shine ke halitta kai yanzu kai ma ka je ka ce kana da kan saka wani abu ko ba sa saka kai ba ka je ka samu da hannunka da komai ka je ka zana duk daya ne wasu daga cikin malamai sun shigar da hoto wasu daga cikin malamai sun shigar da hoto amma dai bari mu karanta hadisi sai mu dan yi ishara kan hoto dai ba za mu tsaya akan wannan ba hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari manzo Allah ke cewa ashadun nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwiruna mafi tsananin mutane da za su zama suna Allah zai musu azaba da tashal kiyama sune masu yin sura masu yin hoto ko masu yin sura al-musawwiruna yuqalu lahum za a ce musu ahyu ma khalaqtum ku je ku haraya abinda kuka halitta ba kun masu halitta ba masu iya yin tsiya to ku je ku raya abinda kuka yi Allah ta'ala zai ta musu azaba a haka ko ba su iya yin wannan wato abu da din ba ba su iya wannan halitta hura musu wannan ran ba wa fi sahihaini kuma har ila yau hadisi ya tabbata mazala yace kullu musawwirin fi an-nar yuj'al lahu fi kulli bi kulli suratin sawaraha nafsun yu'adhabu biha fi jahannam kowane mai saka hoto mai mutumi ubangiji zai azabtar da shi tashal kiyama za a ce je ka sa mata dai sai ka sa mata ran za a ta mishi azaba ran tashal kiyama haka zalika kuma a wani lafazi mazala yake cewa ashadun nasi azaban yawmal qiyamah alladhina yudahiuna bi khalqi llah wanda suka fi kowa wato azaban tashal kiyama shi wanda suke kamanta ubangiji suke kamace shi da ubangiji wajen halitta su ma su zace wani hoto kamacin wannan saboda haka malamai kai tsaye suke cewa duk wani wanda yaje sassaka mutumi yaje wani gungi in dai mai rai ne wannan abu haramun ne yayi kuma Allah ta'ala zai tayar da shi yace sai yazo ya sa mashi rai in ya kasa kuma a ta mashi azaba haka zalika idan yaje zana larabawa da can tunda manzo Allah yazo ya kawo musu musulunci sai suka daina kwata-kwata magana hoto kwata-kwata suka daina yin shi wato wani abu da zai baka sha'awa kwarai daga sai wurin larabawa duk da sabo da suka yi da wannan sasaka gumaka da sauransu suna sayowa kuma ba su sake mu'amala da sasaka wani mutum yi ba sai da aka zo mulkin turkawa kuma turkawa su rumawa ne rumawa na Byzantium kusan rumawa akwai rumawa na gabas akwai rumawa na yamma da can daula ɗaya ce daga baya suka zo daula ta fadi suka dinga rigima da junansu tun daga Roma ta Italiya Roma dai na garin Roma na yanzu daga nan ne asalin daga nan kisa Romawa inan ne asalin headquarters su suka dinga mashin suna ta cin garuruwa da yaki suka ci Turai duka har aka zo wajen gabashin Turan duka har wajen Turkiya na yanzu har wajen Girka duka to daga nan kuma bayan sun yi rigima kusan yin daula ta gindi yawa sai ta yi rigima da aka yi rigima sai aka raba akwai Roma ta gabas akwai Roma ta yamma Roma ta yamma da lokacin da manzo Allah ya zo da addinin musulunci su sun yi wato rauni ita ce mai harbuta a Roma da ne ta yanzu ta Italy a lokacin wanda suke da karfi kuma su ne masu harbuta a Istanbul na yanzu Turkiya ta yanzu ta da ake cewa Constantinople so wannan su a lokacin duka to suna da wannan sun gado wannan magudanci suna sasake saboda haka bayan sun karɓi musulunci sai suka dawo da wannan skawo wannan mutum din da sauransu su suka dawo da shi daga baya kuma larabawa ma suka ƙara kuma dawo da shi su ma a garuruwan su za ku gani hatta lokacin da Saddam aka je aka ci garin shi da yaki ai kusan kowane sayan budin kaje za ka gani duka mutum sa da saboda duk larabawan daga baya sai sun dauki wannan wato dabi'a sun dau sun yafa ba kansu wanda ba daidai ne ba almuhim dai larabawa sun daina yin wannan abin sai daga baya suka dawo da shi daga baya kuma jama'a al'umma suka dawo da shi aka zo aka ci gaba da aka zo da hoto kuma sai ya zama ya rage kashe kudi sai zama in aka yi hoton shehuna kawai za a dinga mammannawa a ce ai duk abin da wannan mutum yake yi za a yi ko dai a zana wannan shehin kuma a dauki hoton shi a dinga ta mannawa to wannan kuma duk wanda ya yi haramun kuma ubangiji zai tare shi kamar yadda kuka ji a cikin hadisi zai tare shi ya ta mushi azaba to malamai aka gami da sha'anin hoto ba za mu tsaya mai kawai ishara za mu yi a gami sha'anin hoto akwai sabayin da suke da shi sai daga cikin malamai suna ganin ya shiga cikin razanin kwarai da gaske a bare wannan ba shine wato fatawa da yanzu ake ga malamai suke kanta ba Sheikh Al-Albani Sheikh Ibn Baz da wasu daga cikin malamai duk sun tafi akan haramcin yin hoto haina cewa to amma kai ma ga ka ana shi kasan shi baya gari kamar ka ana ganin hotunan kai ke cewa ai ba shi ke ni cewa na yadda ba wanda ya je yi min kawai amma ni ban yadda ba su hata hoto mai magana ma wannan video ma su suna hanawa Allah ta'ala ya ji kasu rahama amma daga baya shi Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen sai ya duba ya ga kai ana samun fa amfani wajen ana daukan karatuka da waɗannan video din kuma hoto lokacin yanzu ana bukatar sa shi kuma daga cikin yanda ake gane fatawa in daidai ce in ba daidai bane duk abin da kaga ubangiji ya haramta maka to baka bukatar shi a rayuwarku to amma shi hotona sai ya rika sai ya zama mana wani karfin kafa ya zama mai alfajiri da mumuni ko ana bukatar sa yanzu ya zama ba mu yawa mu ba za mu yi rayuwa ba sai da shi dan muna bukatar shi a passport muna bukatar shi a makaranta muna bukatar saboda ka a samu avoid impersonation da sauransu to kuma makasudi na shari'a shine duk yayin da ka gani wasu malamai sun bada fatawa kuma ya zama duk al'umma suna bukatar wannan abin to wannan yana nuna cewa wajen yin fatawa da an samu matsala saboda me saboda ubangiji ya dauke mana kunci a addini saboda haka wasu daga cikin malamai suka sace wato duba lamarin hoton da suka ga to ai ubangiji cewa ai ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyamah alladhina yudahiruna bi khalqillah wanda suke kamanceceniya da halittar ubangiji amma kai yayin da aka dauke hotonka kai ka san kai ne a wurin kai ne din ne ba za ka ce ni ne aka dauke ni kaza saboda haka wannan halittar naka ne dai aka dawo da shi saboda kaga sun yi transfer din wannan halittar ka ne suka dawo da shi anan wannan malamai suka ce babu laifi zan haka hoto magana mafi inganci babu laifi za a iya yin hoto illa iyaka dai maganan kuma ka ce za ka hoto ka rataye shi a gida kuma wannan babu wani abin da ya saka haka bal nusus ma suna nuna haramcin haka din hoto in za ka yi hoto za ka iya yi amma dai maganan kafe shi ka ta kallon shi wannan bai halatta ba sai wasu raye da malamai ke dan yin wato dan sassauci gami da hoton suka ce kamar idan an zo ana neman wani mai laifi a rasa yadda za a yi sai aka samu wani ya iya siffanta shi sosai aka samu wani da iya dan za sketching hoton haka ya dan fito da shi suka ce wannan babu laifi saboda bukata da ake bukata da shi a wannan lokaci haka zalika kuma in mutum na sanar lalle zai zana wasu abubuwa da ke da kamar wurin karantarwa ko wani abu to ya dadda tsaho ya dadda wato halitta kare zama yayi yanda za a samu halitta cikakke sai ya dadda tsaye hannu daban ya kafa daban ya kaza to kaga wannan daban an sa akwai sauki kwarai da gaske wanda wannan shine fatawa ta Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya tsare mu to banda wannan kaga shi ma hoto me yasa aka haramta yin hoto sai saka hoto saboda yanzu kana kamanceceniya da ubangiji a aikin sa ubangiji shine al-khaliqu bi halitta kai kuma yanzu kai ma sai gashi yanzu kana son ka kwaikwayi aikin sa sadaka ubangiji kwaikwayen nan ma da kai to zai azaba shi yasa wato magana hoto shigo cikin babin tauhidi shi ya shigo nan fala taj'alu lillahi andadan anan ya shigo saboda me saboda kai yanzu ka yayin da kake yin wannan hoton kake wannan zana wannan abin da hannunka ko kake sasakawa kana kokarin kai ma sai kai kama da ubangiji ne kai halitta irin nasa to kuma ubangiji shi zai ji dalili banda wannan wajen maganan masu kwama kansu da ubangiji shine kamar yadda muka faɗa mutum saboda tsabar ji da isa sai ya rika daukan wasu sufofi da ba mai iya siffanta da su sai ubangiji sai ya ce shi ma zai dauka wannan sufan ya ara mu kansa kamar sufa ta kasaita kamar sufa ta girman kai kamar wato jiji da kai da ji da isa to kaga wannan duka wasu sufa ce ta ubangiji da shine ya tantance da ida kai yayin da kaje ka dauka wannan ji da isan da kasaita da wale ne ka sa mu kanka to wala kaga bai dace da kai ba to yayin da kaje ka sa mu kanka wannan to yanzu kai ma ka dauki kanka ne ka gwa ma kanka da ubangiji yanzu kai ma kana gane kamar sa'a ne ubangijinka to ubangiji yayin da aka halu kuma zai maka azaba hadisi a cikin wato musnad imam muhammad sahih muslim sunan abi dauda Allah ta'ala mazala yake cewa Allah ta'ala ya ce al'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin minhu 'azzabtuhu yace waɗannan abubuwan duka sifofi na ne duk wanda ya araya fa ubangiji shi zai mushi azaba saboda haka kaga anan Allah ta'ala yake cewa fala taj'al lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku gama ubangiji da kowa alhali kuna sane wato abubuwa ne da babi ne da abubuwa za su shigo da yawa kar ka riga tsammanin kawai yanzu ana magana kawai bauta ne kadai kawai aini sallah idan Allah kawai nake yi ka tsammanin wai ka sha a ka duba sauran aikace-aikacen ka gani aikace-aikacen ka akwai inda kake samun matsaloli idan abu bautanka akwai wasu abubuwa da kake yi wanda ba dan Allah ba ko kuma kana kamanta ubangiji da halittunsa kana yanka ga wani ubangiji kana durƙusa ma wani ubangiji ko ku a yanzu kana dafa wasu daga sifofin ubangiji kana ba wani ko kuma ubangiji shike maka ruwan sama shike azurta ka kace a wani ke azurta ka kaga wannan to duk abinda ake bukata shine to wala taj'alillahi andadan karka gama kowa da ubangiji alhali kana sane wato abinda ake nufi shine wato karka gama kowa da ubangiji ka je ka dauko wani ka sashi a matsayin ubangiji wanda shi ba zai amfana maka komai ba ba zai cutar da kai da komai ba alhali ka san cewa babu wanda ya halice ka sai Allah ba baka da wani ubangiji face shi ba wani da ke azurta ka azurtawa ta kululuwa irin sa ba kuma wato wani wanda shi a hannunsa yake gudanar maka da rayuwarsa sai shi alhali kuma ubangiji ya sanar da kai cewa shi kadai ne wato ubangijin ka da ya halice ka kuma ya tantance a bauta masa ya kuma sharanta maka wannan harshen manzanninsa ya saka maka da Qur'ani ya sarkan maka da sunna ta manzon Allah ya ga maka cewa ka kaita shi da bauta dan haka yanzu idan wato kai mashi shirka to yanzu kai ne da ganga shi sai yake fala taj'alillahi andadan wa antum ta'lamuna alhali kuna sadi alhali hujja ta zo muku idan kuka je kuka sa ma ubangiji wato ababan tarayya kuna sane to yanzu kaga ubangiji zai kama ku ya muku azaba saboda wato hujja ta riga ta kai muku imamu muhammadul amin shankidi a wannan a tafsirin wannan aya yake cewa duk da haka duk da bayan wannan wato bayani da muka yi yake cewa akwai wasu abubuwa guda uku da ubangiji ke ishara wato ba karara ka tuba amma ishara ne ubangiji yana nuna cewa yana da ikon ya dawo da ita da matattu wannan aya wato yake cewa tana wato maka yi wannan ishara Allah ta'ala yake ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum da Allah ta'ala yake cewa ku bauta ma ubangijin ku wanda ya halicce ku da kuma wanda ya halicce wanda suka zo kafin ku kaga nan wato ubangiji yana nuna maka cewa wato shi ya samar da ku a farkon al'amari to wanda ya samar da kai a farkon al'amari kuma dan ya dawo da kai yayin da ka mutu kuma abu ne mai sauki a wajensa Muhammadu Aminu Shaqqini kace wato kaga a wannan aya kuma ita ma tana nuna maka cewa ubangiji wata mutane zai tada kai kuma abu ne mai sauki a wajensa shi dalili na biyu da ke nuna cewa ubangiji zai tada matattu kuma shi Allah ta'ala ya kara cewa alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-sama'a bina'a yace shi ya halitta sama da kasa duka kuma wato gashi kuna ganin ta kuma sama da kasa halitta sama da kasa ai ta fi halitta dan adam to wanda ya halitta babban abu to dan ya dawo da karamin abu ya bayan ya mutu to abu ne wanda yake da sauki a wajensa kaga wannan shi ma yana nuna cewa ubangiji zai wato yana da iko ya dawo da wanda ya mutu ko da ko ya jindige dalili na uku ma da malai ya kawo yake cewa wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum kaga anan Allah ta'ala ya magana cewa shi yasa shine sako da wato ruwa daga sama shikenan sai tsirrai suka riga fitowa kaga tsirrai ai da sai sun mutu yanzu tsirrai a duk wasu ciyayi da kuma wasu abubuwan da zaka ga daga baya lokacin da damuna ta fi zaka ga sun mutu zaka kusan sun mutu ba ka ganin alamar su amma kawai ubangiji da yana dawo da damuna wato wannan ruwan yazo yana cewa na waje kawai sai ya ga ya tashi to wannan shi man mallam yake cewa kaga wannan yana nuna maka cewa ubangiji mai iko ne ya tada matattu ko da ka mutu ko da kana ganin kai yanzu ai duk wato ka da ba ka zama kasa to ubangiji kawai sai dai bai sa maka wannan ruwan wato wannan wato rayuwar ba sai dai bai riga da mai da maka da rayuwa ba in zai gada mai da maka da rayuwa to wannan zai dawo maka da shi babu wani matsala ko da ka rubuta dige wannan wato shine abin da malai ya faɗa anan sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa in kuntum fi rabbi mimma nazzalna ala abdina idan kuna kokanto game da abin da muka saukar ga bawan mu fa atu bi suratin min mithlihi ku zo da wata sura ku tankwacin wannan qur'ani din wada'u shuhada'akum kuma ku je ku nemi taimakon wanda za su taimaka muku min dunillahi wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina inda gase kuke yi fa illam taf'alu idan da can muku iya zuwa da bakwatakucin qur'ani ba walan taf'alu to nan ga ba za ku iya zuwa da shi ba fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara to ku ji tsoron wuta wanda wato makamashin ta sune mutane da kuma duwar wato na kibriti wa'idat lil kafirin Allah ta'ala ya tanaji wannan wannan wuta saboda wato kafirai wanda suka kafirce ma ayoyin Allah ta'ala anan wannan aya da makaranta guda biyu shi kuma ubangiji ya bar maganar wato shirka ne yanzu ya koma kuma yana jefa kalubalansa zuwa ga duk wanda suke wato inkari suke inkarin annabtan bazan Allah suke ganin kamar wato shashifade yake yi kawai na zuwa da Qur'ani ne kawai a ra'ayinsa kawai shine yake zuwa yana tsara Qur'ani da kansa to shine Allah ta'ala yake jefa musu kalubale cewa to idan kuna ganin wannan Qur'ani ne yake zuwa da shi a da'awa yake yi to ku zo da wata hujja ai ba ai dan wani dan ka ce wanda ba gaskiya yake yi ba to wannan bai zama a sallama maka sai ka zo da abin da zai nuna cewa ba gaskiya yake ba saboda kai ku da kuke cewa manzo Allah wannan Qur'ani da yake zuwa shi kawai shashi fadi ne yake zuwa da shi ba wai daga Allah ta'ala bane to ku zo da abin da zai nuna gaskiyan da'awarku kuma ku nuna abin da zai nuna kuma ƙaryar da'awarsa shi kuma ku kuma ku je ku nemi taimakon duk wani wanda za ku nemi taimako a na wato abokanku wanda kafirai wanda wato suke tare da ku akan kafirci ku je ku nemi taimakon su ku zo da su sura ko da wato kwatankwacin qul huwallahu ahad wato nan da aka ce suratin kaga aka zo da shi ana kira ko wace sura kuna son ku zo da ita to ku zo da ita wato ba ban mashi ku zo da bakara tana da girma ku to ba ban mashi ku zo da qul huwallahu ahad ko inna azina ku zo da kwatankwacin wannan suran sai ku je kuma ku bujiran mai wannan suran ga manzon Allah ku gani wannan suran ta yi kama da irin abinda manzon Allah yake zuwa da shi shi a saboda abinda aka saba sani Larabawa suna wato tun lokacin mazala suna kafafa da harshe Allah ta'ala ya yi azanci kwarai da gaske ga wanda ya san larabci zai san wato larabci Allah ta'ala ya yi azanci na magana a cikin sa kwarai da gaske balarabe a mashidara dai zai iya zo maka da ma'ana wacce take da wato zai iya zo maka jumla mai ma'anoyi da yawa sannan kuma zai iya zo maka kuma sai ya mata kuma kwalliya ji da haka idan ya ga dama ga wanda yake karanta su maqamat da sauransu zai iya zuwa ya ce maka kawai in ya tashi kawai zai jire ne kawai da lafazin mimun kawai duk magana da zai maka ban san wani yare da za a zo ka ce kawai yau zan zauna kawai da lafazin mimun zan jire da ita ba amma Laraba suna wannan yau ya ce duk magana da za ka yi yau da wannan lafazin zan jire maka saboda suna da wato kalmomi suna da kalmomi da yawa duk wata kalma da kake cewa kaman ba su da ita da irin wannan lafazin naka za su iya zuwa da irin wannan kalma zaka ga Qur'ani ya wato a waje daban-daban yana zuwa maka da ire-iren wannan azanci na magana to shine Allah ta'ala yake cewa to ai kudin ma Allah ta'ala ya ba ku azanci na magana ya ba ku wato balaga ta inna da ha to ku zo da kusankucin Qur'ani in kuna jin cewa manzo Allah abin da ya zo da shi ba wato da'awa yake yi to ku zo da kusankucin Qur'ani sannan kuma a cikin ma'anan da za ku zo da ita ko da ku zo da azancin ya zama babu wato kakaci a ciki babu banna babu ƙarya babu kuma yanke zumunci babu ƙarerayi kamar yadda aka saba yi a wa'uku na Larabawa babu sifira giya kaga su Larabawa kidan Allah ya ba su azancin magana amma in ka je ka duba waqul ibn al-qais zaka ga wato ya kai mutuka wajen wato azancin magana amma sai ya gani kuma jidda haka baya samun ya samu wato zakin abin da zai faɗa sai ya hada abin da giya sai ya hada da mata sai ya hada da ƙarya sai ya hada da yarfe to Qur'ani dibe da wannan to ku zo da Qur'ani kuma gashi da azanci sannan kuma la batila fihi wala kadhib babu ƙarya babu kakaci babu yarfe babu kuma wato maganganun banza shine Allah ta'ala anan yake jefa musu wannan abun nan ku zo da kuma irin Qur'ani wanda Qur'ani abin da yake da shi shine ar-rahab wa ar-raghab yana kwadaitarwa zuwa ga aikin alkhairi zuwa ga lada yana kuma tsoratarwa kar ai zunubi kuma akwai wato wutan jahannama sannan kuma Qur'ani idan yayin da aka saukar da shi yana rayar da wato rayuwa yana rayar da wato rayuka na mummunai to kuma ku zo da wani abu da zai dinga raya rayuka mutane to shi Allah ta'ala anan yake ga musu wato idan da can ku zo da shi ba tunda manzo Allah tun yana maka ake saka mushi Qur'anin nan ba ku iya zuwa da kwatankwacin Qur'ani ba to da can ba ku zo da shi ba yanzu kuma da yake Madina ma ba ku zo da shi ba to idan ba ku yi ba da can yanzu kuma ba za ku zo da shi nan gaba ba wato Allah nan kamar haka ce yana magana cewa Larabawa wanda lokacin manzo Allah in ba su iya zuwa da Qur'ani za su iya tokar Qur'anin manzo Allah ba to yanzu dan wasu Larabawa kawai wannan ganin cewa shi ya je ya iya wannan larabcin da a yanzu ya haɗu da wato Adamawa wata larabawa bayan sun ta aurata da adamawa larabcin baya zama ya rikice ko a zama larabcin wasu su ma da yawa yanzu larabawa an bi shi larabcin su ma sai sun koya wala larabci irin na Qur'ani sai sun koya amma yanzu su ma sun sa wato adamanci da yawa a cikin larabcin nasu to babu yanda za a yanzu dan wani kawai yana jin kawai ya je jami'a ko wani wuri ya je dan kata larabcin sa wanda bai taka da balle kariya ba yace bari in zo da biyo takarda wai zan yi Qur'ani gyara a wanda ai dai ba ta kasa lokaci ne da bayan larabawa da can ba su izo kan kwacin wannan ba kuka zo da ta ka'idar sa ka'ida da bata zama ka'ida cikakkiya ba yace ai wannan kawai Qur'ani ya sa abu ka'ida a kaje ka gani Qur'ani shine ya zama wato ya zama wato uwar ilimin muka larabawa duka ilimin nahawu ilimin balaga duk wasu ilimin muka daga an dinga yi daga baya a larabci to daga baya Qur'ani shi ta wannan saboda hidima ga Qur'ani ne aka rika zuwa da wannan da wannan ilimin muka to kaga nan wannan yana karin naka wato mu'jiza na Qur'ani kwarai da gaske Allah ta'ala yake cewa in kuntum fi raibin idan kuna kokanto ar-raib kamar da muka ce la raiba fi a can farko suratul baqara ya nemi kokanto kokanto wanda yake idan ai kokanto zai je tun kuda ka zuwa ga karatu kuma abinda aka gaya maka shin gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba malama ga bata ana suka ce wa in kuntum fi raibin ai wa in kuntum fi shakkin idan kuna kokanto kamar da Abu Ja'far Isa ibn Mahan ar-Razi yake rawaita daga Rabi' ibn Anas daga Abu Al-Aliya yace ai fi shakkin kuna magana idan kuna kokanto game da abinda muke saukar ma manzon Allah cewa gaskiya ke ko ba gaskiya ke ba to ku je ku zo da sura irin nasa Allah ya ce mimma nazzalna ala abdina idan kuna kokanton abin da muka saukar ma bawon mu lafazin nazzala yunazzilu tanzil shine mazarin sa sabanin anzala yunzilu inzal idan kace anzala yunzilu inzal wato aka abin da aka saukar da shi lokaci daya abin da aka saukar da shi a lokaci daya kawai Qur'ani ko ba lokaci daya aka saukar da shi ba shi sai aka ce nazzala yunazzilu tanzil sabanin at-taura kaga an saukar shi lokaci daya sallaka shi anzala yunzilu inzalan amma shi kuma qur'ani an saukar da shi a hankali to saboda haka shi zaman nazzala yunzilu tanzilan sallaka annabi Allah ta'ala yake cewa mimma nazzala ala abdina shine abinda muka saukar ma bawon mu wato haka an saukar masa ne yau ujiba aka saukar masa wani lokaci aka saukar masa gwargwadon bukata gwargwadon yanayi haka Allah ta'ala ya saukar masa da wannan qur'ani din akwai shi ba Allah ta'ala ya sanya ya saukar ma manzo Allah da qur'ani a hankali bai saukar masa wato lokaci daya ba Allah ta'ala a ayi babu mata ya faɗi wannan hikima din daga ciki Allah ta'ala ya cewa kadhalika lanuthabbita bihi fu'adaka wa ratallahu tartila wa la ya'tuna ka mathalan illa ji'naka bil haqqi wa ahsan tafsira Allah ta'ala ya cewa mun saka maka da qur'ani ne a hankali saboda mu tabbatar da zuciyanka ya zama ka wato qur'anin kana iya hari yayi shi lokaci daya ka fahimce shi kuma kana iya bayanin sa kana musu bayani kuma a hankali shi lanuthabbita bihi fu'adaka wa ratallahu tartila kuma muka yi wato sa shi wato a hankali wala yatuka mathalan kuma qur'anin an yi haka ne saboda duk wanda ya zo da wani misali saboda ya kalbace qur'ani din ba zai zo maka da wani misali ba sai yana sai ya kalbace qur'ani illa ji inaka bil haqqi sai mun zo maka da gaskiya wa ahsan tafsira kuma sai mun zo maka da abin da yake yafi shi cika ta fuskan gaskiya yafi shi kuma cika ta fuskan bayani kuma da babu ƙarya babu kakaci babu wato manganin banza a ciki to wannan shi daga cikin hikimar da yasa ubangiji ya saukar da manzon Allah qur'ani wato a hankali kenan saboda shi kanshi manzo Allah din ya fahimci Qur'anin kuma yayi bayanin Qur'anin ga sahabbansa kuma a ƙara wato karfin guya masa shi kansa Allah ta'ala yana cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi saboda kai musu bayani manzo Allah ya rika mana bayani a maganganun sa yake cewa ma'anan kaza ita ce kaza sallar da Allah ya ce wato mi to ga yanda za ku sallar din sallu kaza ra'aytumuni usalli da Allah ta'ala ya ce mi haji sai manzo Allah ya ce khudu anni manasikakum yadu ku ya man aikin haji saboda kaga da tubayna lin nasi ma nuzila ilayhim saboda kai yayi mana bayani a aikace ya kuma yayi mana bayani a magance ya kuma yayi mana bayani a approval da ya ringa bayarwa tasir approval da ya ringa bayarwa akai a lokacin sai bice uffan ba to wannan shi ma shari'a ce ta wannan hanya ne ake samun tafsirin qur'ani ake fahimtar addini kaga wadannan kuma sune hadisan manzo Allah a dunkule kaga ina masu cewa yanzu su hadisan ma kwata su kaza to ba sai za ka kai addinin ba kace ba za ka faida hadisin ba saboda Allah ta'ala qur'ani ya saukar da shi a dunkule ne kuma sai ya ce manzo Allah kai bayani wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ay lati taqula qawlan yakunu bayanan lil-qur'an wa li taf'ala fi'lan yakunu bayanan lil-qur'an wa li yaf'alu amamaka wa la tunkiru alayhim ko dai kai yi shi a magance kai musu fasarin qur'ani din kaga yanzu ka musu bayani kenan ko kuma kai musu aikace kaga yanzu ka musu bayanin qur'ani ko kuma su yi a gaban ka baka musu inkari baka musu to meye wannan ba shi shine hadisin ba amma ga yanzu wannan cewa yanzu a hadisin kaza 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 wannan suna kawo wato likita likita ne kawai a bar shi wannan wanda ya fahimci addini ba zai faɗa wannan maganar ba saboda Qur'ani anan an yi an ubangiji ya rarraba manzo Allah shine saboda ya tabbatar da zuciyar manzo Allah ya fahimce shi kuma diya yayinda wani yazo yana kalbatin Qur'ani din sosai a bashi amsa amsan da ba zai ƙara tashi ba Allah ta'ala ya bashi amsa da wannan Qur'anin wanda in aka bashi wannan amsan ba zai ƙara tashi ba saboda ubangiji zai rigaya ya salansa din ya sanya wato ya shiru kware daga cikin bai saki magana ba sannan daga cikin kuma hikima din shine abin da Allah ta'ala ya faɗa kitabul Qur'ana faraqnahu taqra'uhu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazalallahu tanzila قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله تعالى أولنا آوية قارفة لما باتوا كما ديسان يا يسوك تقول على القرآن سيكي شوى قرآن مرر بابك شيني سبو لك كرن تاما متعني أحنك دي kaga wato karkar maka basu lokaci da ya zama wato hukuncin ya musu yawa zaka duba gani saboda hikima ta Allah ta'ala hata haranta giya sai aka rika mana hankali a hankali saboda a wannan lokaci in aka ce za a hana larabawa shan giya wani abu ne da yake za su ji wahala abin kwarai da gaske kuma za a rika samu wasu ta bayan fage suna hayinci amma sai aka rika yi a hankali shine taqrahu 'ala an-nasi 'ala muktin a hankali wa nazalallahu tanzila muka saukar maka da shi a hankali to kace musu aminu bihi aw la tu'minu ko da ku imani ko ku ku imani din amma dai lalle innal ladina utul ilma wanda Allah ta'ala ya ba su ilimi min qabli ka fi qur'ani idza yutla alaihim in aka karanta musu qur'ani din yukhiruna al-adqani sujada rasu fadi sujada ga ubangiji sun san wannan gaskiya ne wa yaqulu wanda suna cewa subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangiji mu in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle alqawrin ubangijin mu wato zatacce ne wa yaqulu kuma suna cewa la wa yukhiruna al-adqani suna wato fadi su sujada ya bukuna suna masu kuka waye zai duhu khushu'a kuma wannan qur'ani yana kara musu wato khushu'i kaga daga cikin hikimar saukar da qur'ani a hankali shine wato a saukar da shi saboda ya kara wato mu'mina imani wannan an fi sarar cewa zai fi kara mu'mina imani zai kuma cika musu khushu'in su zai fi cika musu khushu'in su yayin da suka ji qur'ani wannan sai kara musu imani ya kara musu khushu'i ya kara musu wato mika wuya ga Allah ta'ala da manzon shi akan duk abin da aka saka musu da shi na dokoki saboda an bi su a hankali an musu tarbiya sabanin a ce kawai an zo an haramta musu wani abu lokaci daya da sun saba da shi watakila wannan din sai ya zama ya haifar da wani kangara amma in ya zama an saka musu da Qur'anin a hankali sai ya zama wannan Qur'anin ya zama giya da aka saka da shi ya kara musu wato khushu'i lokacin da aka zo aka ce an haramta giya sai kai Umar yake cewa da Allah ta'ala yake cewa shin kun hanu kuwa sai Umar yake cewa in ta haina mun hanu to kaga Qur'ani kenan da an saukar sai ya kara musu khushu'i ya kara musu imani to wannan ya daga cikin hikimar da yasa aka saukar da Qur'ani shi ma a hankali Allah ta'ala yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzala ala abdina Allah ta'ala sai ya kira manzo Allah da ci da bawa yace abdina bawan mu lafazin bawa shine lafazin da ubangiji ya zaba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam di ayin da ubangiji yake san laqabi da mazala ya zaba maka kansa shi kansa kuma Allah ta'ala ya sanya mashi wannan suna din kamar yanda annabi Yaqub shi ma ai laqabi da yayi maka kansa Isra'il kamar yanda muka faɗa ma'anar sa Abdullah bawan Allah to Allah ta'ala ya zaba mu annabin sa wannan laqabi na Abdu bawa saboda wato ya girma sha'anin manzon Allah in kun lura di ayin da Allah ta'ala yake san girma sha'anin manzon Allah to sai ya kira shi da bawan saboda abin da yake sai nuna maka anan shine wato yana sai girmama sha'anin sa wato nan ubudiyya ce khassa wato bauta ce ta musamman ubangiji yake masa bauta ce yake ma ubangijin sa ta musamman kuma ubangiji ya kara matso da shi zuwa gare shi a matsayin sa na bawan sa bawa ta musamman haka bauta iri biyu ce dukan mu nan duka kowa da kowa da musulmi da kafiri duka mun muna karkashin bauta na ubangiji a matsayin bayi da ubangiji ya halice mu kada ko mu ji ko mu so mu bayi ne na ubangiji kuma ubangiji yanda ya tsara mana rayuwar haka zamu fito ne dole dai mu shaka iska mu rayu dole mu ci abinci wannan duk bauta ne muke wa ubangiji ko mun ki ko mun so to wannan kaga bautan ba ita ce bautan da ubangiji ne ya sifata matsala da ita ba akwai bauta kuma ta musamman shine yanzu ka ce ni zan bauta ma Allah ne kawai yanzu wannan bauta ce ta musamman to wannan bauta shine bauta na mu'minai bauta da Allah ta'ala yake siffanta bayinsa da shi anan Allah ta'ala ya siffanta mazala da bauta anan cewa bawansa ne saboda ya nuna maka wato cewa shi manzo Allah wato yana da kololuwan bauta wajen Ubangiji shi yana bautan Ubangiji ne kuma yana nuna wato cikakken bukatarsa ga Ubangijinsa yana da cikakken bukata ga Ubangijinsa kuma shi mutum ne wanda yake yake wato ranka wato yake wato bi a guje yake zuwa wajen Allah ta'ala saboda Allah ta'ala ya biya masa bukatunsa yana zuwa ya wato kaskantar da kansa gaba ga Ubangijinsa to sai ya zama Ubangiji yana kiransa Abduna nan kamar yadda muka faɗa diya da Ubangiji yake sanya sharafa manzon Allah sai ya zama ya kira shi da Abdu a wajen a Qur'ani idan ka je ka duba za ka gani akwai waje da Ubangiji yake sanya nuna wato martaba manzon Allah kware da gaske to anan ba a kawo sunan rasulu ko wani abu sai a ce Abduna bawo Allah ta'ala yana cewa subhanallazi asra bi 'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu kusance wa Isra'ila mai iradi yana daga cikin wato karama da Ubangiji ya ma manzon Allah karama mai girma kware da gaske na farko dai a wannan ne Allah ta'ala ya kara tabbatar da wato girman manzon Allah kan annabawa duka kar ku manta anan da yaje Isra'ila aka yaje Baitul Maqdis ya zo ya musulmanci wannan kaga yana kara tabbatar cewa shi imamu ne na manzanni imamu nabiyina wal musallina ya tabbata a kaurin sannan kuma daga nan aka yi mi'raji da shi can sama yaje munajati da Ubangiji kuma je karbo sallah ya dawo aka nuna masa abubuwa da yawa to waɗannan abubuwan kaga daraja ce mai girman gaske da Ubangiji yayi masa ya kuma bambanta shi da sauran bayi duka to amma da Ubangiji yake ta tashi labarta mana wannan daraja da Ubangiji ya bashi sai ce subhanallazi asra bi 'abdina sarki ya tabbata ga wannan wanda yayi tafiya da bawan asra bi 'abdihi wanda yayi tafiya da bawansa kaga ce bawansa saboda nuna maka cewa wannan siffanta manzala da bauta anan sufa ce da ya kamata manzala a cigaba da siffanta manzala da ita manzala baya jin kyakkyamin ya zama mu ce masa bawan Allah ne baya jin wannan kyakkyamin alaka abu ne mai kyau kawai in ka tashi da kana wato yaban manzo Allah ka ce bawan Allah wannan baka rage shi da komai ba balle wannan shine mafi kokolin yabo da zaka manzo Allah saboda mafi kokolin yabo da Allah ke manzo Allah shi kansa shine ya ce wato abduna kaga Allah sai da yake cewa in kuntu fi rabbi ma nazala ala abdina ai kalubalen ne yake sanya kare manzo Allah yake sanya yana kuma sai ya nuna tura kalubale ga dukkan wanda yake cewa zai zo da kwatankwacin Qur'ani sai yake cewa to yanzu ka zo da abinda irin abinda muka saukar da bawan wato Allah yana sai nuna maka cewa wannan bawan namu fa mai gaskiya ne babu wani mahaluki irin sa amma idan kuna kokonta ku je ku zo da wani abin da yake kwatankwacin irin abinda muka saukar masa Allah Adam ma sai ya kira shi da bawan mu saboda yana son wato ya kara girma sha'anin sa saboda haka kamar yadda muka faɗa mafi kokolon yabo da zaka yi manzo Allah ka ce bawan Allah manzon Allah ne abdu huwa rasuluhu wato anan kaga idan ka ce bawan Allah kaga baka kai shi sama baka kai shi bato kafara da Ubangiji kuma idan ka ce rasuluhu kaga kuma cewa shi ba wai kaman mahalukai ne irin kowa da kowa ba irin mu ba kaga dai kai sama da shi sama da halittu duka amma kuma baka kai shi wajen Ubangiji ba to waɗannan su ne abinda wasu mutane ba sa gane ba wannan kaga tun daga nasara da suka ce Annabi Isa zama dan Allah kaga abinda ba su gane ba kenan shi Ubangiji duk matsayin da bawansa zai kai bai kai matsayin a kira shi ma dan Allah ba ko ya kai matsayin Ubangiji shi da misali a cikin hadisi yake cewa la tutruni kama atarat an-nasara ala Isa ibn Maryam la tutruni kama atarat an-nasara Isa ibn Maryam qulu abdallahi wa rasuluhu aw kama qala alayhi salatu wasalam misali yake cewa kar ku kambama ni kamar yadda nasara suka kambama Annabi Isa ku ce dai ni bawan Allah ne manzon Allah ne sallaka duk wani yabo da zakai manzon Allah kai bashi akan cewa bawan Allah ne manzon shi ne kar ka je ka ce wai manzon Allah ai shi yana ganin gaibi ai shi nabiyyun bisirul ghaibi qabla kiyanihi inji mai shirini wai nabiyyun bisirul ghaibi qabla kiyanihi wai shi kafin ma abin ya faru ya sai ya sani wannan kaga ba daidai ne ba bai ba manzon Allah ba zai sani ba sai an gaya mishi au gaibi nawa ne manzon Allah bai sani ba akwai abin da ba bai sani sai ka tabbatar maka ce abduhu wa rasuluhu bawan Allah kuma manzon sa ka ce abduhu saboda kar ka kashi matsayin Allah taka ilahiya ta Ubangiji ce kadai sannan kuma ka bashi a matsayin wato rasulin sa saboda wannan ya zama karka zo maka ya zama daidai waje da sauran halittu duka Allah ta'ala ya sharafa manzo Allah ya sanya matsayin shi ya bi sauran matsayin sauran halittu shi ba shi manzo Allah ne sadaka wannan wato martaba ta manzanci da Ubangiji ya bashi ba wanda ya isa ko ya je wata ibada ko ya je da kudin shi saya bai sai sayi ta ba martaba ce wanda babu ikabanta bal a cikin manzannin ma shi ya fi kowa amma tare da haka kuma karka kai shi ya kai matsayin manzo karka kira shi ka ce kana neman wato taimakon sa shi sa nan Allah ta'ala ya kara cewa wa in kuntu fi rabbi ma nazzalna ala abdina nan kaga anan Ubangiji ma ai yaban shi yake amma tare da haka sai ya zo da lafazin bawan mu saboda ka gane cewa duk da shi ma wannan abin da Ubangiji ya bashi na Qur'ani ba wanda zai iya zuwa da shi, amma kuma har yanzu dai bawanmu ne shi din, har yanzu yana kaskatar da kanshi gaba gare mu. Saboda haka duk wani abin da mutum zamu yi karin wato mun zama muna kai manzon Allah sama can yanda zai zama mun yi guluwi yanda nasara suka yi, a'a mun zama tsaka tsakiya. Haka zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada, ummatan wasatan shine wato umma mafi biciya wanda suke ba sa yin zangayi, ba sa guluwi, sannan kuma ba kuma ba sa kuma wato kusuri. Allah ta'ala yake cewa fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah, daka ku zo da wata sura kutan kucin Qur'ani kuma ku kira wanda za su taimake ku wajen zuwa da wannan sura din. Anan Allah ta'ala abin da yake faɗa shine fa'tu bi suratin min mithlihi, nan fa'tu bi suratin min mithlihi, mithlihi anan yana magana kutan kucin Qur'ani, ya magana kutan kucin Qur'ani, ku zo da wani kutan kucin Qur'ani in za ku iya zuwa da shi. Wasu lokaci malaman luga suka ce wai anan wai ku zo da kutan kucin manzon Allah, ku zo da kwatan kwacin manzon Allah ku gani in akwai wanda zai yi daidai da shi a mujintaka da kuma wato girman sha'ani. Wannan babu malaman tafsiri duka basu faɗa wannan maganan ba. Wasu malaman luga ne wanda basu da hadzi, basu dubi nassi na shari'a ba, sai suka faɗa haka wai sun da wai abdina anan wai shine aqrabul mazkur, daga suka ce wai adh-dhamir ya'udu ila aqrabul mazkur. Wannan ibn jarir al-tabari da ya kawo magana yake cewa wannan magana ce ba ta ciyan magana ba, bai kamata ma a kawo ta ba. Wannan ni ma na kawo ta na amma ba ki sai daga al-ukubri, al-ukubri a cikin i'rabul qur'an sai kuma sai kawo ta shi magana ya fara kawowa ba kafin wannan magana, wanda kuma ba daidai ne ba. Abinda ake magana fa a tumi suratul mimmithli ai shine ku zo da wata sura kwatan kucin qur'an da aka saukar masa, shine abinda aka faɗa. Saboda ibn jarir yake cewa to anan kuma cewa a saukar da a zo da wani wannan kwatan kucin manzo Allah, to sura ita ce shine manzo Allah, sura ta zama manzo Allah, kuma ina sura ta zo ta zama manzo Allah, ai sura da manzo Allah da ba. Saboda haka magana a ce wai nan ana magana manzo Allah ba daidai ne ba. Abinda ake magana shine ku zo da kwatan kucin qur'ani, ku zo da kwatan kucin qur'ani in za ku iya zuwa da shi. Wannan kuma shine daukacin magabata, duk malamai magabata da suka san tafsiri wannan shine fasaran da suka yi. Akwai fasara da kata da yayi Ibn Abi Hatim al-Razi da shi da Imam al-Tabari sun fitar a cikin tafsiran su duka guda biyu ta hanyar Yazid ibn Zurai daga Sa'id ibn Abi Aruba da Qatada ibn Da'amah as-Sadusi. Qatada ya tafassara wannan aya yake cewa ya'ni bi zalika min mithl al-Qur'an, ku zo da kwatan kucin Qur'ani haqqan, ku zo da wani kwatan kucin Qur'ani da zai duka faɗan gaskiya. In yayi magana kuma za ku ga akwai tantanta shine haqqan, wasu duka kuma akwai gaskiya a cikin sa, to ku zo da wani littafi irin Qur'ani da zai zama ya dauki waɗannan sifofi guda biyu. La batila babu wato la batila fi babu manganin banza wala kadda kuma babu ƙarya. Wannan shine fasalan da Qatada yayi. Kwatan kucin sa kuma shine abinda Abdurrazzaq yake fitarwa a cikin tafsirin sa ta hanyar Ma'mar da Qatada din. Kuma wannan shine maganar Mujahid ibn Jabr kamar da Abdullah ibn Abi Najih ya ruwaito, kuma shine maganar Hasan al-Basri. Hasan al-Basri maganar sa yake cewa kamar yanda Ibn Abi Hatim ya ruwaito da sanadin sa zuwa ga Hasan al-Basri, yake cewa fala yastati'una wallahi an ya'tu bi suratin min mithlihi, yace wallahi ba wanda zai zuwa da kwatan kucin Qur'ani walau harasu, duk irin kokarin da yayi duk yayin da zai je in ya ga dama ya je ya ta kokari ya zo da kwatan kucin Qur'ani. Kuma cikin wani abu da zai maka sha'awa, akwai wanda suke mulhirai da aka ta tarihi musulunci sun taba jarba haka. Daga ciki akwai wannan wannan wato filosof din daga cikin banda Ibn Sina Al-Farabi. Al-Farabi wai daga cikin abin da aka ce shi ma ya je yayi, wai aka ce ya je wai shi ma yana son yi muhakatin Qur'ani, ya je ya zo da kwatan kucin Qur'ani. To kaga cin daga nan Ubangiji sai ya manka dinshi zani a kasuwa, ya zama wato duk masu maganin kirki ba sa maganar kirki a kansa. Duk da shi kaga a cikin falsafan ma shi ya fi kusa da musulunci. Dan in ba in kace Al-Farabi wanda suka zo bayan shi sai Ibn Sina, ai ba shi gaba fita ne kabucin da ke baku da suna da yawa. To Al-Farabi ya fi kusa da musulunci, amma har da haka shi ma da yace wai zai zo da kwatan kucin Qur'ani to bai sha ba. Saboda haka su ma mu ma a wannan zamani an yi wasu daga cikin mutane da suke ya sun ga zuwa da kwatan kucin Qur'ani. Akwai wannan da ta ya fara zuwa da siga na cewa shi zai zo da yana kare annabi Muhammad ne, har yayi wani littafi ana kira shi Hayatu Muhammad. Wannan wato wani mutumin dan Masar sunan shi ya shige min, yace zai zo da kwatan, sai ya rinka cewa shi ma zai rinka bin waye wasu ya san larabci sai Taha Hussein sunan sa Taha Hussein, sai yace wai zai rinka zuwa yana wani irabul Qur'ani a ko inda fa ba daidai ba. To tun daga nan da ya fara zuwa da wannan wasu ci burutsun da yayi Hayatu Muhammad, da yayi Hayatu Muhammad sai zama wato tawaro sa ta harba, kuma wato Allah ta'ala sai ya kara wato sa mashi kwakwalwa mai amfani. Amma daga lokacin da ya fara cewa zai zo da wannan gyara da cin kawai, sai ya zama ba shi da hankali, kuma ya zama duk masu hankali kuma sun koma suna mashi gyara suna nuna cewa jayaci shafidi. To har ma wanda ba su larabcin ba irin wannan Salman Rushdie wanda waje wai yana cewa satanic ba sa sauransu shi ba waje yana cewa zai yi ba wai qur'ani ne yake cewa akwai wata aya ta wanda yana sanin cewa shi ba qur'ani ba infallible bane kuma shi ba manzalin ba infallible bane ba ba yi da wani mu'jiza ba yi da shi ba wani ba sun yi bane to tunda ya fara wannan kuma shi ma kaga jayyacin shi ta bayyana bal ma kawai sai je ya tabbata cewa mulhidi ne arna su suke wato taimakon sa akan haka banda wannan akwai da yawa su wafa su kan wannan macen kaga ana ta hira da ita suna tana kawo manganu rashin kyautawa game da addini duk wanda zaka su arna suke ba su kudade suna can Amurka an ba su wato gida masu kyau da sauransu ta suke rayuwa amma tare da haka dai har ya zuwa yanzu ba wanda yake zuwa da wani abu da zai ce wai bari in gyara in cire mu Qur'ani kwansa bai iya zuwa da wannan ba duk kuma wanda ya zo da shi to a lokacin da ya zo da shi mu a lokacin cikin wani ikon Allah yanda ka san da can wai an ba ga aibin sa bane amma yana zuwa da wani abu zai akwaye mishi wato duk wani riga na mutunci duk wani azancin sa da iya na magana sai wani yazo yana ma ashe kai da kake cewa ka iya adabul larati ka san larati ashe kai ba kuma san laratin ba eh kaga wannan wato shine mu'jiza na Qur'ani har yanzu ba wani wanda yake zuwa da wani abu irin Qur'ani babu wani wanda yake zuwa da wani abu irin Qur'ani ko balle shi zai ci gyaran Qur'ani saboda kuma adan kaga malami suka cewa babu bambanci tsakanin qul huwallahu da bakara wai ko kace zaka zo da bakara kaga bakara zaka ce ta maka nisa to kai da qul huwallahu inna a'tayna ba babu wani wanda yake zuwa da ita da kwatankwacin haka kuma wannan abinda malami ke cewa ya kwata a fahimta mazala yana yin magana da larabawa wanda suka fi kowa iya larabci a lokacin saboda asuni asal larabawa babu larabawa irin wannan lawan lokacin manzo Allah amma duk da haka Allah kuma ya ce kuma ku je ku yi hadin gwiwa ku je ku gani balaraban Hijaz ya je can Yaman balaraban Yaman ya je can wani wuri ku je dai ku hadu in ku je ku hadu ku zo ku kawo kudan kucin Qur'ani din ko qul wallahu ko ba kara ku zo da ita amma babu wanda iya ku zuwa da kucin kucin wannan sai dajjali musallimatul kadzab yana zuwa da shi kuma suka ina magana ma suke cewa da Allah ka shiru kaka ta amana jariya saboda ba mene ne Qur'ani ba na kamar lokaci yayi insha Allah zamu karasa tafsirin wannan aya sannan kuma zamu tafsiri gobe insha Allah zamu jibi ina son zamu tsaya insha Allah a rubi'i zamu wani tafsirin har ma aya ta gaban Allah ta'ala ya yadda to muna da yadda zama bi insha Allah sai mu dama kamar yadda muka fada mun so darasi ne zama darasi 26 to amma dai kun ga ranar farko bai yi ba to kaga idan muka yi 27 sai zama mun yi 26 kamar yadda wannan shi dai mun yi muna gani kamar shi dai insha Allah abinda bakanta dai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya karbi ibadunmu Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan mu akan imani Allah ta'ala ya sanya Qur'ani ya cece mu Allah ya karbi ibadunmu a wannan ranaku masu albarka Allah ta'ala ya sanya mu dace da darajar kadari Allah ta'ala ya sanya mu dace da darajar kadari sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa alaikum assalam